Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 18 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 na Amurkawa sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same ta a yau, yayin da kashi 51 suka ce za su yi. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurbataccen wurare a India ko China. A yammacin Amurka kuma, inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina a Najeriya na shirin maida dazukan da mahara ke boyewa su zama filaye da gonaki don waɗanda suka tuba da nufin kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da ake yi a yankin. To koya wasu 'yan jihar ke kallon wannan shirin?
Wannan bayani da ake yi aka ce idan wannan al'amari da gaske ne, kuma mutanen nan tsakaninsu da Allah za su yi wannan, to ya zama wajibi a kalle shi da idan rahama, su kuma su taimake mu. In dai za su ba wannan sana'a, a yi kyauta musu, ba damuwa, sai a yi haƙuri, mu ɗauki ƙaddara, kada a yi tuban mazuru ne a sake komawa 'yan gidan jiya.
A jamhuriyar Nijar kuma, za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata da ake kira Kongafen ta kai wa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta shafa tallafi tare da jan hankalinsu akan su yi amfani da kayayyakin da suka samu yadda ya kamata.
Nanan muna cikaru-cikwaru kanan ga duka mata da ke Kongafen, duk kowa ya kawo nashi kokari. Akwai mutane kuma masu hannu da su ne, da su ma sun sa muna hannu. Duka mutanen gadan matan na Kongafen din da su masu hannu da su ne da suka bamu taimako, duk muna gaida su. Kun san ruwa ya hima wuta bala'i.
Bayan haka, za ku ji cewa duk da barazanar da direbobin motocin dakon man fetur suka yi na daina kai mai arewacin Najeriya, gwamnatin jihar Neja ta ce har yanzu tana nan a kan bakanta game da rufe hanyar mai na zuwa Bedda. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau, yayin da kashi 51 suka ce za su yi, a cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan. Kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Akwai damuwa matuka game da amincewar jama'a a rigakafin COVID-19 da zai shigo kasuwa. A watan Mayu, binciken cibiyar Pew ya nuna cewa kashi 72 na Amurkawa sun ce za su yi rigakafin idan har an samu. Kashi 21 ne kawai a binciken jin ra'ayi suka nuna tabbacin cewa ba za su yi rigakafin ba. Binciken Pew na baya-bayan nan ya gano cewa kashi 77 na Amurkawa sun yi imanin cewa akwai yiwuwar hukumomi su amince da amfani da rigakafin da ake kan kirkirowa Amurka tun ma kafin a gama tantance rashin hadarinsu da kuma ingancinsu. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurbataccen wurare da ke India ko China. A yammacin Amurka kuma, inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki, nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shi ne na sama a ma'aunin gurbataccen iska a jerin manyan birane a wannan makon, sai yankin mashigar ruwan San Francisco, inda a jiya Alhamis ya shiga kwanaki 30 a jere ƙarƙashin gurɓatacciyar iska. Alƙaluman da suka gabata sun nuna kwanaki 14 da aka yi da kuma a yayin gobarar a cikin shekarar 2018. Kama daga Amurka zuwa Brazil da Australia har zuwa yankin Arctic, canjin yanayi na taimakawa wajen haifar da ƙaruwar wutar daji da kuma gurɓatacciyar iska da yake haifarwa. Masana kimiyya sun nuna cewa gurɓatacciyar iska na iya janyo
mutuwa ɗaya daga cikin manyan binciken ya gano cewa yawan shakar wata irin kurar gurbatacce iska wadda ake kira PM2.5 ita ce ta biyar a jerin abubuwa masu haddasa mutuwa a duniya. Ofishin shugaban Philippines Rodrigo Duterte a shekaran jiya Laraba ya ƙaryata ikirarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin dan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaƙa da miyagun ƙayoyi da 'yan sandan ƙasar ke sun ƙaru matuƙa a yayin matakan kulle don hana yaduwar coronavirus. Kungiyar Taraji ta faɗa a cikin rahotonta na ranar 8 ga watan Satumba cewa kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba shine babban salon da Duterte yake amfani da shi wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi wanda ya ƙaru da kashi 50 daga watan Afrilu lokacin da aka fara ɗaukar matakan kulle har zuwa watan Yuli idan aka kwatanta da watanni 4 da suka gabata. Wannan ikirarin ya janyo ayoyin tambaya game da yadda hakan zai yi kuma ya tayar da ɗaya daga cikin batutuwan ƙasar yayin mawuyacin halin da aka shiga lokacin annobar. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce mutane 155 ne jami'an tsaro suka kashe daga watan Afrilu zuwa Yuli, daga 103 na watan Disamba zuwa Maris. Matakan na yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 2,810 da ake zargin cewa dalilai ne da masu ta'ammali da ƙwayoyi a yayin ayyukan 'yan sanda tun daga shekarar 2016.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Katsina a arewacin Najeriya ta fito da wani sabon tsari wanda ake sa ran zai kai ga kawo ƙarshen hare-haren ta'addanci a jihar. Bisa ga sabon tsarin, za a maida dazukan da maharan ke ɓoyewa filaye da gonakin noma ga waɗanda suka tuba. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malamfashi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A hirarmu da shi, shugaban kwamitin tsaro na jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa cewa yi waɗanda suka tuba har yanzu ke zaune a Dawa suka nemi gwamnati ta agaza musu.
To shi ne aka yi shawaran cewa dajin na a maida shi gonaki, kuma waɗanda suke sha'awa a yanka musu su yi gidaje wurin da ƙarshe, kuma gwamnati ta ba yi irin su makaranta da asibiti. Na farko dai za su samu matsuguni daga wajen can inda ake wannan. Na biyu kuma wannan kashe dajin da aka yi ya zama gonaki da garuruwa zai tada shi daga mafakar barayi wanda suke amfani da hanyar suna shiga garuruwan ta su zaka su babban duhu dutsen ma kurfi da irin su caranci haka. Gwamnati ma ta ba da umarnin za a ma fara gyara dajin a cikau da hanyar itace yawa domin a samu damar auna shi. Ko shi kuma ji akwai wani shi da kanshi ya kai kanshi wajen ɗan Sadau ya ce gashi nan shi ya bari. Suna ma tuntuɓa muna cewa su tuntuɓi sojoji. Da ita gwamnatin jiha tuntuni ta aji wannan maganar sasanci maganar sulhu, sojoji sun zo sun shiga aikinsu. So duk wanda ke da wani tunanin yana so ya bar abin nan a yanzu an ce kofa buɗe take, don ko jiya na fahimci jiragen da suke yakin nan sun wawwatsa musu takardu da yawa a daji wanda suke faɗakar da su akan illar wannan al'amari da suke ciki cewa su nemi zaman lafiya. Suna nuna kenan cewa duk wanda ya yarda ya bari za a karɓe shi. Sharaɗi guda ɗaya shi ne dole wanda yake duk da makamai ko gudanar gare shi sai ya bada, ba magana kake ka bada 3-4-5 ba, ka ba wasu a hannunka.
Akwai wani tsari kamar yadda shugaban ƙasa marigayi Yar'Adua da shugaba Buhari suka yi na tsuguna da duk waɗanda suka ɗan tuba na ɗan wani lokaci?
Wato kullum kamar yadda nake cewa irin wannan tsarin zai iya zai tasiri amma sai idan an yi da an yi shi gaba ɗaya. Ka gane abin da ke nufi, babban matsalar shi ne jika muna idan mun ce za mu yi wani abu makamancin wannan matsalar sauran jihohin da ake wannan ta'adda ba a yi ba. To za ga cewa matsalar za ta yi ci gaba da yi ne kuma zo su rika kawo mu waɗanda suka yarda da sasancin nan farmaki.
Ko ya jama'a ke kallon lamarin?
Sunana Salisu Dan Mamma.
wannan bayani da ake yi aka ce idan wannan al'amari da gaske ne kuma mutanen nan tsakaninsu da Allah za su yi wannan, to ya zama wajibi a kalle shi da idan rahama su kuma su taimake mu. Inda za su ba wannan sana'a a yi kyauta musu, ba damuwa, sai a yi haƙuri, mu ɗauki ƙaddara, kada a yi tuban mazurumi a sake komawa a gidan jiya.
Ta sunana Mahmudu Umar. A tsakaninki Allah shi tsarin musulunci ya nuna sufu alheri ne. Wannan abu da gwamnati ke shirye yi a taɓa ko'ina babu matsala, wanda aka ba amanan nan to Ubangiji Allah za su yi amana. Amma idan an yi hakan ai ka ga talaka zai samu kuɗi zai koma gonakin shi ya ci gaba da noma. Filin da ake fi yanzu a korare da ba ya noma ba.
Sani Shaibu Malumfashi, murai Amurka daga Katsina.
Gaida Sani Shaibu Malumfashi, yanzu kuma ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Sojojin Uganda na neman fursunoni kimanin 200 da suka tsere tsirara, waɗanda suka kutsa cikin rumbun adana kaya suka sace bindigogi ƙirar AK-47 kafin su tsere zuwa wani yankin jeji a arewa maso gabashin ƙasar a shekaran jiya Laraba. Kakakin sojan Uganda Dio Akiki ya faɗa a jiya Alhamis cewa an kama 7 daga cikin waɗanda suka tsere kuma an harbe 3 daga cikinsu. Fursunonin waɗanda sojoji suka bayyana a matsayin masu aikata manyan laifuka sun zubar da tufafin da aka basu a gidan yari don kar a gane su. Akiki ya ce sojojin na shakkar ko fursunonin za su daɗe a yankin mai tsaunuka. Shugabar rukon kwariya ta Bolivia Jeanine Anez ta ce ta janye daga takarar shugabancin kasar a kokarin da take yi na hana tsohon shugaba Evo Morales komawa kan mulki. Anez ta ce ba ta sarrafa ƙuri'u a zaben na 18 ga watan Oktoba wanda ya ba jam'iyyar Movement for Socialism ta su Morales dama komawa kan karagar mulki. Kafin sanarwar ta, Anez tana a matsayi na 4 a ƙuri'un binciken jin ra'ayi jama'a da aka gudanar a kwanan nan. Anez har yanzu bata amince da wani dan takara ba, amma tace tana son haɗewa da wata jam'iyya da ke goyon baya wajen adawa da jam'iyyar su Moral. Tace idan masu jefa ƙuri'u ba su haɗa kai ba, Morales zai dawo kuma demokradiyya za ta yi asara. An naɗa Anez a matsayin shugaban riƙon ƙwarya lokacin da Morales ya tsere daga Bolivia a bara lokacin zanga-zangan kan zargin kudin zaɓe. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Peru za su yi zaman sauraron ba'a sun tsige shugaban ƙasar a yau Juma'a, kwana guda bayan da babbar kotun ƙasar ta yi watsi da buƙatar shugaba Martin Vizcarra na dakatar da shari'ar. Majalisar ta kaɗa ƙuri'a a makon da ya gabata don fara sauraron ba'a sun tsige Vizcarra bisa ga dalilan rashin ƙwarewa biyu bayan zargin da aka yi masa cewa ya yi katsalandan a cikin binciken gilar da gwamnati ta bawa wani mawaki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, yayin da kungiyoyi masu zaman kansu da ɗaiɗaikun mutane suka fara amsa kiran hukumomi akan buƙatar tallafawa mutanen da ambaliyar ruwa ta tilastawa ficewa daga gidajensu a birnin Yamai da kuma sauran sassan ƙasar. Gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin mata ta Congafen ta fara jan hankalin waɗannan bayan Allah akan su yi amfani da kayayyakin tallafin da suka samu yadda ya kamata. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Asusun musamman gamayyar kungiyoyin Congafen ta kafa da nufin tattara gudunmuwar jama'a domin kai dauki ga bayan Allah da ambaliyar ruwa ta mamaye wa mahalli ko ta ruguza gidajensu kwata-kwata. Madam Maryama Katambe na daga cikin shugabannin Congafen.
Muna nan muna cikaro-cikwaro kanan ga duka mata da ke Congafen, duk kowa ya kawo nashi kokari. Akwai mutane kuma masu hannu da su ne da su ma sun sa muna hannu. Duka mutanen ga da matan na Congafen din da su masu hannu da su ne da sun ka ba mu taimako, duk muna nan muna gaida su. Kun san bala'i in ya zo mata su ne, su da yara su ne, bala'in ga na hari su ne yake. An kawo muku shinkawa ku ci, an kawo muku ruwa ku sha, an kawo kawo muku sabili, an kawo muku mai, an kawo muku tabarmi.
Nan muna makarantar da ake kira Ekwalta Sukono, inda ɗaruruwan mazauna unguwannin Shere mai ta biyar suka kafa sansani bayan da ruwan kogin Isa wato kogin Kwara ya mamaye musu gidaje, yayin da wani bangare na wannan shiya al'amarin ya ruguza ɗaruruwan gidaje.
An ba ku riku koma wuraren ku, ku kama wurin saboda gobe kun san ruwa ya hi ma wuta bala'i. Kenan muna roƙo Allah Ubangiji ya tsare mu na ƙasar mu, ya bamu damana mai albarka, ya raba mu da wanga bala'i.
Mutanen da wannan matsala ta afkawa sun yi godiya da wannan tallafi na kungiyar Kongafen.
Alhamdulillah rabbil alamin, mun gode. Allah dai saka da alheri, Allah biya she su, Allah shi bude, Allah kai su gaba. Ya rabbil alamin, Ubangiji Allah sarkin sarauta yi musu albarka. Mun gode ƙwarai wallahi.
Rahotannin farkon mako na cewa wasu waɗanda ba a tantance ko suwaye ba sun fara zagaye irin waɗannan sansani don siye tallafin da aka rarrabawa bayan Allah da ke cikin tsananin bukata. Mafari kenan Kongafen ta fara jan hankula.
Kan mu ji wanda ya je ya saida, muna so kuma ku mai da hankali, ka ku bari yara su doke su, ka ku bari su ma mazan wani ya doka ya ce ku bari mu yi abin ka, a'a. Tunda an ce mace ita ta san ciwon mace, shi yasa muke nan muna gaya muku, muka kawo muku wanga taimako.
Har zuwa ranar 12 ga watan nan na Satumba, hukumomi sun kisa cewa gidaje 32,959 ne suka faɗi a sanadiyar ambaliya a faɗin ƙasa, lamarin da ke shafar mutane 350,915, yayin da wasu 70 suka rasu, sannan ruwa ya lalata eka 9,000 na gonaki. Abinda ya sa gwamnatin Nijar fito da wani fasalin ayyukan agaji da ke bukatar miliyan 372 na sefa. Mafari kenan ta bukaci gudunmuwar kasashen duniya da kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Neja a Najeriya. Gwamnatin jihar ta ce tana nan kan bakanta na rufe hanyar motar da ta tashi daga birnin Bida zuwa Mina, fadar gwamnatin jihar, duk da matakin da direbobin motocin dakon man fetur suka dauka na daina kai mai zuwa yankin arewacin Najeriya. Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Neja ya yi karin haske akan batun. Ga Mustafa Nasiru Batsari da karin bayani.
A ranar Alhamis dai kungiyar direbobin dakon man ta ce za ta daina kai man fetur zuwa jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin jihar Niger ba ta bude wannan hanya ba, mai matukar tasiri a harkar sufurin motoci daga kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya. To amma a wani taron manema labarai, shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe ya ce sun rufe hanya ne domin baiwa dan kwangila damar gyara hanyar cikin lokaci. A saboda haka barazanar direbobin dakon man fetur din ba zai sa su canza matsayinsu ba,
domin kuwa manyan motocin nan sun hana yan kwangila aiki, sannan dan kadan hanyar da ya rage mana wanda muke dan gungurawa sun bi sun faffasa shi, suna so su mai da shi hanyar biddan shi ma. Wannan shine ya tunzu da gwamnati domin daukan wannan mataki na dakile hanyoyin shiga na cikin jihar Neja ma manyan motoci. Kungiyar mayan masu motoci wannan kudi da suka dauka ba za mu hana su ba, amma ina kyautata zato wannan bore nasu kira suke yi ga shugabanni waɗanda abun yara tai a wuyansu da su gyara hanyar da ya kamata su dinga bi.
Wasu daga cikin yan jihar Niger dai sun bayyana ra'ayinsu akan wannan takaddama.
To sunana Muhammad Saidu Etu, wanda ke fafutukar yanda yankin jihar Niger za ta gyaru. Su ma darbin tonkin suna da gasken su, kuma jihar Niger suna da gasken su. In ka duba an yayyum na federal government gaba daya, adana state wanda muke da shi duk ta lalace akan manyan motocin da suke bin hanyoyin nan.
Tunani na doka su dauki irin wannan mataki tun wasu shekaru da suka wuce, domin akwai babbar hanya wata tashi daga Kaduna ta ke zuwa Makowa, ita ce babbar hanya take zuwa Lagos, ta daɗe da rufewa. To tun irin wannan lokaci ya kamata a ce su dauki irin wannan mataki domin gwamnatin tarayya ta mai da hankalin ta ga irin wannan.
A yanzu dai a iya cewa akwai fargaba ta samun karancin man fetur a jihohin arewacin Najeriya idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta dauki matakin da ya dace ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake shekara-shekara taro ne da ke samun halartar shugabannin ƙasashen duniya. Lamarin da ke sa a ƙara tsaurara matakan tsaro a birnin New York da ke nan Amurka. Ko sai dai a wannan karo taron ba zai samu halartar shugabannin ƙasashen duniyar ba saboda annobar coronavirus da ta barke, inda aka tsara za a yi taron ta kafar yanar gizo. Lamarin da shi ma yake tattare da nashi kalubalen. Yau kan yadda taron na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wakana da kalubalen da ke tattare da wannan tsari, shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a farkon makon nan ne aka bude taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karo na 75. A wani yanayi da ba a saba gani ba a birnin New York da ke nan Amurka. Tunda dai aka fara gabatar da jawaban sharar fage, yayin da a gefe guda kuma dandazon jama'a da cunkoson ababen hawa da birnin ya saba gani suka kasance babu su. Brandon Verma shi ne daraktan yada labarai kuma kakakin shugaban babban taron majalisar na 75. Ya ce abin da aka tsara a wannan shekarar shi ne za a yi jawaban ne ta kafar bidiyo a babban zaurin majalisar. Amma kowace mambar ƙasa za ta samu wakilcin mutum ɗaya a zauren domin a rage adadin mutanen da za su halarci taron saboda COVID-19. To sai dai a cewar Brandon Verma, yadda aka tsara taron ta kafar yanar gizo ya ƙara adadin shugabannin ƙasashen duniya da za su shiga taron. Ya ce a wannan shekarar muna da shugabannin ƙasashe 120 da za su yi jawabi ta kafar bidiyo, sannan akwai shugabannin gwamnati kusan 54 da suka hada da firayim ministoci. Lallai mun ga ƙarin jama'a domin a baya shugabannin ƙasashe 70-80 ne suke halartar taron a zahiri. To yayin da taron ya fara gudana ta yanar gizo, wasu mazauna birnin na New York, musamman waɗanda gidajen suke kusa da unguwar da ginin majalisar yake, farin ciki suke yi yayin da wasu ke nuna akasin hakan. Wannan matar cewa take, a unguwar da nake zaune na kwashe shekara kusan 5 ina zama a nan, wuri ne da yake kasancewa mai yawan hada-hada, hakan yakan dan sa in ji ɗarɗar da daddare. Saboda haka ina mai farin ciki da babu taron. To sai dai ra'ayin wannan mutumin ya sha bamban da na matar da ta bayyana ra'ayinta a baya. Ya ce gaskiya babban taro ne. Da daɗi ka ga mutane daga sassan duniya sun haɗu a ƙoƙarin da suke na taimakawa kan yadda za a inganta duniya ta yadda kowa zai amfana. Sannan gaskiya na jewa masu ƙananan sana'o'i da ba za su yi ciniki ba a wannan yanki. To ko da yake birnin na New York ya yi nasarar daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19 saboda tsauraran matakan da aka ɗauka, amma kuma farfaɗowar harkokin tattalin arziki abu ne da zai ɗauki wasu shekaru a cewar ƙwararru. Wani bincike da wata ƙungiya mai zaman kanta ta yi a birnin na New York ya gano cewa mai yiwuwa kashi ɗaya cikin kaso uku na ƙananan sana'o'i, ko kuma a ce masu samar da ayyukan yi 77,000 ba za su kai labari ba sanadiyar rashin harkokin da ke bunƙasa tattalin arziki. Da dai ana zaune ƙalau, taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke samun halartar dubban mutane daga sassan duniya zai iya sauƙaƙa ƙangin da harkokin kasuwancin birnin na New York ya shiga. Amma lura da wannan tsari na gudanar da taron ta yanar gizo a wannan shekara, lamarin ba zai yiwu ba. Sean Taylor shi ne shugaban wani gidan sayar da abinci. Ya ce ginin majalisar a kusa yake da mu. Mukan ga ɗaruran mutane da ke shigowa domin yin karin kumallo ko cin abincin rana ko na dare. Saboda haka gaskiya abin zai shafi mu. To sai dai wani abu da watakila mazauna birnin za su yi farin ciki da shi shi ne a wannan karo ba za a rufe wasu layuka ba. Labarin da yakan haifar da cunkoson ababen hawa da yakan dangana har zuwa wasu sassan unguwar Manhattan. Wannan matar cewa take ina farin cikin cewa ba za a samu cunkoson ababen hawa ba. Rashin hada-hada da kai kawo da mazauna birnin suka saba gani sanadiyar taron na Majalisar Ɗinkin Duniya wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu ba a kammala shawo kan cutar ta COVID-19 ba. Tace ina ga wannan abin takeici ne da ke tunatar da mu cewa lokacin duniya ta tsaya cak, amma ina fatan taron zai kankama a shekara mai zuwa. Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na duniyar Amurka, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan an madadin Aaron Fedo da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Dalo nake cewa mu tara wani makon idan Allah ya kai mu.
Dalla a gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum. Ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Gazali Kabiru Lolo daga Tabuka, Saudiya, yace ina mai mika sakon ta'aziyya ga iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a jihar Sokoto. Ina kuma kira ga hukumomi da su taimaka su samar wa jami'an tsaron namu kayan aiki na zamani. Dan na yi imani cewa wannan matsaloli na tsaro da ake samu suna da nasaba da rashin kayan aiki na zamani. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shewa Adamu Jau, yace al'ummar jihar Edo da ke shirin yin tururuwa zuwa rumfunan zabe domin zaben gwamna a gobe Asabar. Da fatan za ku yi wannan zabe bisa cancanta da dacewa ba tare da duba jam'iyya ba, domin dai tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba. Shi ko sakon Yusuf Bazuka Mile da Gwalolo jihar Bauchi cewa yake kafa sabuwar hukumar hana cin hanci da rashawa a Najeriya don amfani da kuɗaɗen da ake kwatowa a hannun barayin gwamnati. Ba mai ɗorewa ba ne don an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Sai sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Saba Sarkin Sansani da Sani Mai Gari Sansani Miga jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ta taimaka wa manoma a jihar Jigawa waɗanda suka tafka asara sakamakon ambaliyar ruwan kogi. Hakika wasu da dama bashi suka karɓa daga bankuna da kuma hannun masu hannu da shuni, dan haka akwai buƙatar gwamnati ta taimaka wa waɗannan manoma. Sakonmu na ƙarshen haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani Mai Lange-Lange a wuri da Ali Usman Taka Lafiya suka ce muna kira ga ƙasashen Sudan, Masar da kuma Habasha da su yi Allah su ɗinke takaddamar kogin Nile da ta taso a tsakaninsu, ganin cewa nahiyar Afirka ba ta da wata kafa ta sake ɗaukan wani sabon rikici. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email wato hausa.service@voanews.com.
Madalla, yanzu kuma ga Zara ta dawo da takaitattun labaran duniya. Kusan rabin Amurkawa ko kashi 49 cikin 100 sun ce tabbas ko watakila ba za su yi rigakafin coronavirus ba idan har an same shi a yau, yayin da kashi 51 suka ce za su yi, a cewar wani bincike da cibiyar Pew Research ta gudanar a farkon watan nan. Kashi 49 da suka karkata ga kin amincewa da rigakafin sun yi nuni da yiwuwar samun illa daga rigakafin. Iska mafi muni a duniya a wannan makon bata cikin gurɓataccen wurare da ke India ko China. A yammacin Amurka kuma, inda wutar daji ta yi kamari ta mamaye yankin da hayaki, nan ne iska mafi munin take. Garin Portland na jihar Oregon kuma shine na sama a ma'aunin gurɓataccen iska a jerin manyan birane a wannan makon. Ofishin shugaban Philippines Rodrigo Duterte a shekaran jiya Laraba ya ƙaryata ikirarin da kungiyar sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ta yi cewa kashe-kashen da ke da alaƙa da miyagun ƙwayoyi da 'yan sandan ƙasar ke sun ƙaru matuƙa a yayin matakan ƙulli don hana yaɗuwar coronavirus. Kungiyar Taraji ta faɗa a cikin rahotonta na ranar 8 ga watan Satumba cewa kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba shine babban salon da Duterte yake amfani da shi wajen yaƙi da miyagun ƙwayoyi, wanda ya ƙaru da kashi 50 daga watan Afrilu lokacin da aka fara ɗaukar matakan ƙulli. Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da kuma bada umarni. Har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.